بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع عند قبره، وأمر بالصلاة عليه في جميع المواضع، فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع. وهذه الأحاديث رواها أهل بيته، مثل علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي، ومثل عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو قبر غيره، امتثالا لأمره ومتابعة لشريعته. فإن من مبدأ عبادة الأوثان الوقوف على قبور الأنبياء والصالحين، والوقوف على تماثيلهم وإن كانت وقعت بغير ذلك. وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد روى طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. وكذلك قال ابن عباس في قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال ابن عباس: كان اللات رجلا يلت السويك للحجاج، فلما مات أكفوا على قبره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونهى أن يصلى عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون هجرته حرفوا مؤخرها وسنموه لئلا يصلى إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مودب أن قفر كورا أتكين غرن كتنا أيو يمتشن ثلاثة در الله تقص قوات الربيع الأول hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2012. A wannan majalisi namu mai albarka na karatun Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine darasinmu na 50 a jerin gwanan majalisinmu na wannan masallaci. Wannan shine na 164, wanda kuma idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake mana magana akan ta ita ce abinda ya shafi ziyarar kabari, ziyarar makabarta a musulunci, yadda ya kamata musulmi ya ziyarci makabarta da abinda ya kamata yayi na addu'a da neman gafara ga waɗannan da suke kwance a wannan kushewa, tare da ainihin ɗaukan izina da wa'azi na cewa duk wani mai rai makomarsa kenan. Wanda wannan ita ce sunna da ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da ziyarar makabarta. wanda duk ya ziyarci makabarta idan ta musulmi ce wannan abin zai yi, zai shiga bisa ladabin da musulunci ya koyar, sannan kuma ya yi waɗanda ya samu a kwance a gurin addu'a, Allah ya gafarta musu, ya ji kansu, ya yi musu rahama, ya haskaka kabarinsu, ya ba su dacewa, sannan kuma ainihin ya ɗauki izina wato wa'azi, ya wa'azantu daga wannan ziyarar. Idan kuma makabartar ba ta musulmi ba ce, to ya taƙaita bisa wa'azantuwa daga wannan makabarta. Wannan shine abinda ya tabbata a sunna, kuma shine abinda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya koyar kuma ya aikata. To duk wannan dan ya bayar da martani da kuma gyara ga abinda wasu suke yi dangane da makabarta. Da aka mayar da makabarta kamar masallaci, aka mayar da ita gurin tarurruka, aka mayar da ita gurin kiran wasu ba Allah ba, ana neman agaji a wajensu, ana neman taimako a wajensu, ana neman abinda a gurin Allah ta'ala kadai ake nemansa, ana neman waraka daga cututtuka a wajensu, ana neman arziki a wajensu, ana neman ƴaƴa a wajensu, ana musu bakanci, wanda duk waɗannan abubuwa ne da Allah kadai ake yiwa. Har kuma aka samu waɗanda suke yin sallah a cikin makabarta, suke fuskantar kabari su yi sallah a gare shi, wanda wannan ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya saba wa abin da ya koyar ya umarni da shi. Malai yake cewa wa sabata an Annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala la taj'al qabri wathanan yu'bad, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Yace ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya ce Allahumma ya Ubangiji, la taj'al qabri wathanan yu'bad, kada ka mayar da kabarina tamkar gunkin da za a rika bauta masa, kada ka mayar da kabarina kamar gunkin da za a bauta masa. Wa qala, haka nan kuma yace la tattakhidhu qabri eidan, kada ku mayar da kabarina kamar idi, wato kamar ran sallah. Wa sallu alayya haythu ma kuntum, ku yi sallah gare ni duk inda kuke, ku yi salati gare ni duk inda kuke. Fa inna salatakum tablughuni, domin salatin da za ku yi min zai iso gare ni. Fana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ijtima'i inda qabrihi, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin taro a kabarinsa. Wa amara bis salati alaihi fi jami'il mawadi, yayi umarni da ayi masa salati a ko ina. Fa inna salata alaihi tasilu ilaihi min jami'il mawadi, domin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama tana isa inda yake daga ko ina aka yi masa. Malai yace wa hadhihi alahadithu rawaha ahlu baitihi, waɗannan hadisan wato iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallama sun ruwaito su. Mithlu Ali ibn al-Husayn, kamar Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin, an abihi, daga mahaifinsa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, an jaddihi, daga kakansa Ali ibn Abi Talib. Wa mithlu Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, kamar kuma Abdullah dan al-Hasan dan Ali dan Abu Talib, Abdullah dan Hasan dan Ali dan Abu Talib, shi ma daga babansa Hasan ibn Ali, daga kakansa Ali ibn Abi Talib. Fakanu hum wa jiranuhum min ulama'i ahli al-Madinati, wala yace su waɗannan da makotansu daga cikin malaman Madina, yanhauna 'anil bida'i allati inda qabrihi aw qabri ghayrihi, suna hana yin bid'a a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kabarin wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Imtisalan li amrihi, domin biyayya, domin ko aiwatar da umarninsa sallallahu alaihi wasallama. Wa mutaba'atan li shari'atihi, da kuma biyayya ga shari'arsa sallallahu alaihi wasallama. Fa inna min mabda'i ibadati al-awthan, saboda yana daga mafarin bautar gumaka, abinda ya farar da bautar gumaka a tarihin dan adam. Al-ukufu ala quburil anbiya'i was-salihin, da kufa akan kaburburan annabawa da salihai. Wal-ukufu ala tamathilihim, ko al-ukufu ala quburil anbiya'i was-salihin wal-ukufu ala tamathilihim, da dukufa kuma akan gumakan abin nan gumakan su ko butun butumin su wa in kanat waqa'at bi ghairi zalika duk da cewa an yi bautar gumaka ta wata hanyar ba wannan ba wato anan malam yana mana bayanin irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwar sa na tsawatarwa da jan kunne game da bautar kabari kabarin kuma na kowane ne bauta ga Allah kadai ake yin ta ba wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kadai mala'iku ba su cancanci bauta ba annabawa ba su cancanci bauta ba ballantana kuma wasu wanda ba su kai su daraja ba babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah kuma dukkan wani da za a bautawa ba Allah ba to daidai yake da a bautawa kuma haka babu bambanci sa'un mala'ika ne aka bauta masa ko kuma annabi ne aka bauta masa ko wani waliyi aka bautawa in dai an bauta ma wani ba Allah ba to wannan bautar daidai take da wanda ya sassaka sassake yake bauta masa ko ya gina gunki na laka ko na dutse yake bautar sa wato dukkanin su masu bautar wani Allah ne kuma dukkanin su makoma ɗaya za su samu gurin Allah wato babu bambanci kada wani a ce a ai shi wancan annabi ya bautawa ko mala'ika ya bautawa wannan kuma sassake bauta saboda haka ya kamata wancan ya dara wannan matsayi a gurin Allah ko wancan ayi masa afuwa tunda mala'ika ya bauta ko a'a dukkanin su sun bauta wa nan Allah dukkanin su kuma za su samu sakamako iri guda ba za a bambance su ba dan sun bauta wa abubuwa mabambanta na'am abinda suka bauta wa mabambanta ne annabawa da mala'iku da salihai waɗannan a gurin Allah masoyansa ne sabanin wanda zai bauta sassaki ko wanda zai bauta wa dodo ko wanda zai bauta wa wani abin tsafin sa ko wani tsuntsu ko wata itaciya wanda ya bauta ma wani abu wanda ba a faɗi ba a ce mai tsarki bane ko mai daraja a wajen abubuwan da aka bauta an samu bambanci amma a gurin bautar dukkanin su bauta ne ga wani ba Allah ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka mayar da kabarina kamar gunki wato kaga sai ya ce kada ka mayar da kabarina kamar gunki da ake bauta da za a bauta masa wato da a ce hakan za ta yi a bauta wa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam to an riki wani gunki ba Allah ba duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi da martaba da daraja a gurin Allah da babu wanda yake da ita to amma wanda zai bauta masa ba Allah ba to daidai yake da wanda zai bauta wa sassake ko zai bauta wa gunki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasanan yu'bad Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a kuma Allah ya karbi addu'arsa Allah ya karbi wannan addu'a da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayi sahabbai sun yi aiki da wasiyar da ya bar musu sai suka binne shi a inda aka Allah ya karbi ransa domin ya ce annabawa ana binne su a inda suka rasu haka sai ya rasu ya bar duniya a dakin Annabi Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka suka yi aiki da wasiyar sa suka binne shi a dakin Annabi Aisha radiyallahu ta'ala anha to a lokacin da aka binne shi sai Aisha radiyallahu ta'ala anha tayi katanga wato tayi katanga tsakaninta da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama akwai kofa da za ta shiga dakin ta sannan katanga ta raba tsakanin dakin ta da inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwanci to bayan sayyidina Umar ya rasu a sayyidina Abubakar ya rasu shi ma sai aka binne shi ta bangaren hagu a sayyidina Umar shi ma da ya rasu sai aka binne shi shi ma a wannan guri to daga lokacin sai Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta bar ɗakin gaba daya bayan an binne sayyidina Umar to a lokacin sai ta bar ɗakin sai ta aka rufe ɗakin ta yadda kuma babu wani wanda zai iya shiga ɗakin aka rufe kofa banda wani windo kankani taga kankanuwa babu wata kofa ma da zaka hango abin da yake ciki to bayan wannan sai aka a zamanin Abdul Malik al-Walid ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin sarakunan Banu Umayya kuma lokacin sayyidina abin nan Umar ibn Abdul Aziz kafin ya zama khalifa a lokacin yana gwamna a Madina sai aka buƙaci a fadada masallacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda mutane sun yawaita gari ya ƙara yawa don haka masallacin ya musu kadan akwai buƙatar a ƙara masa fadi don haka sai suka shigo da wani bangare na ɗakunan matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin masallaci, sannan sai suka shaci wani bangare na rauda, sai aka gina katanga. Bayan waccan katanga ta ɗaki na Aisha, sai aka sake kuma gina wata katanga a suka sanya wannan katanga ta zama musallata, wato wacce take mai gwafa, ba katanga murabba'a ba, wacce za ka iya tsaya ka fuskanci ta, sai aka yi ta mai kusurwa, wato murabba'a abinnan mai gwafa za a ce, ko triangle ne, ban san da amsar ya kuke ce masa ba, wacce ke mai kamar gwafa haka, an san gwafa ne da gwafa take na yawa. To sai aka yi wata katanga mai kamar gwafa, sannan bayan ta da wasu lokuta sai aka ƙara wata katangar, sai suka zama katanga uku. Bayan katangar nan Aisha radiyallahu ta'ala anha, sai kuma wannan katanga mai gwafa wacce tana ta bangaren arewa, kusan alƙibla ta bangaren kudu, alƙiblar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren kudu ne, saboda kun ga aka san alƙibla kenan. Sai aka yi wata katanga mai gwafa, sannan kuma aka sake yin wata katanga bayan wannan, sai katangar da aka yi sai suka zama uku. Ba katangar ɗakin nan na Aisha radiyallahu ta'ala anha, wacce a kulle take, banda wannan ƙaramin windo, wato ƙaramar taga babu kuma wata ƙofa, sannan ga wannan katanga mai gwafa, sannan kuma ga wata katanga a bayanta, kaga katanga ta zama guda uku. Sai ya zamana ko mutum ya zo ba zai iya samun fuskantar makabarin ba, ballantana har ya sa shi gaba kamar alƙibla ce zai sallah, saboda an yi katanga mai gwafa a gefenta kuma an yi wata, saboda haka babu damar fuskantar wurin, ballantana kuma a bauta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin. To wannan addu'ar sa ce Allah ya karba, shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin nuniyarsa yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani hatta gadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Wato Allah ubangijin halittu ya ansa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya kewaye shi da katanga uku, akai masa tsari, akai masa shamaki, akai masa katanga guda uku din ta ba shi kariya, har ya zama dukkanin bangarorin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ɗakin na Aisha duk gaba ɗaya a zagaye yake da katanga, sai ya zama babu wani wanda zai iya shiga inda kabarin yake, ballantana har yayi wani abu na bauta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama baya so, har yayi wani abu na bauta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai amince ba, zai yarda da shi ba. Bayan kuma wasu lokuta sai aka zo aka ƙara sa ƙarfe, wanda tsakanin ƙarfe da katanga ta uku wani gurin mita ɗaya, wani gurin mita biyu, wani gurin ma mita biyu da rabi, aka sake yin abin nan, saboda haka ko da za ka shiga inda ƙarfen yake, to zai zama tsakaninka kuma da katangar ma akwai tazara, katanga ta uku. To duk wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama ce Allah ya ansa masa, yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'mat, ya Allah kada ka mayar da kabarina kamar gunkin da ake bauta masa. Allah ya karba addu'a sai ya bashi wannan kariyar, ya zamana duk yadda mutum ya kai ga kwakwa na yaga ya shiga yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah bai yarda ba zai iya ba, saboda ina zai iya samun ketare waɗannan katanga ɗaya biyu uku, bayan katanga kuma ga karafuna an sa, bayan karafuna kuma ga askari, kaga bai da zai bukata ta abin nan tafiya, in ma ka zo kana yan wasu maganganunka da askari bai gane ba sai ya ja makunni, ta kama birki a ce to yi gaba, wani yana jira zai sallama, ba wai dan kadai kai kadai akai gurin ba, akwai wanda suna so su ma su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama kamar yadda yake sunna, saboda haka askari sai ya kada kiyar mutum. To kaga duk wannan addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma Allah ya karbi addu'ar sa. Wannan bayanin malamai magabata sun yi shi kamar Al-Qadhi Iyad mai littafin Ash-Shifa fi Huquq al-Mustafa, ko fi bayan Huquq al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama, littafin da muke ce masa Ash-Shifa, to ko shi yayi wannan bayanin a cikin littafin sa Ikmalul Mu'lim Qadi Iyad Maliki ne kuma mashhuri ne sananne ne a kasar mu ta Hausa saboda littafin sa Ash-Shifa saboda an yi garkuwa da littafin sa Ash-Shifa tun wasu lokuta in an yi fari ko wani bala'i ya sauka a zauna a sauki littafin duk da ba dan wannan yayi shi ba shi yayi shi ne dan ta'rif bi ta'rif huquqil mustafa dan yayi bayanin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam dan wanda ya rubuta littafin a cikin sa akwai hadisi masu kyau akwai hadisi da yawa wanda basu inganta ba akwai kissoshi sahiha akwai kissoshi da yawa wanda basu inganta ba to al-qadi ya jara da cikin fitattun malamai na mazhabar malikiya to yana da littafi sunan shi Ikmalul Mu'lim Ikmalul Mu'lim akwai al-Mu'lim bi fawaid sahih Muslim da wani katafaren malamin malikiya ne shi ma ana kiransa al-Mazari to bayan yayi littafin sai shi al-Qadi ya zo sake daukar littafin dan ya cike wasu gurabu da yake ganin shi al-Mazari ya bari bai cike su ba da bayanai sai ya sa masa suna Ikmalul Mu'lim sharhi ne ga littafin sai Muslim wanda aka sani littafin sai Muslim to a cikin wannan littafi al-Qadi Iyad yayi wannan bayanin cewa musulmi lokacin da suka buƙaci fadada wato masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda har ta kai suka shigo da wasu dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai dakin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha duka cewa shigo da dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama musamman kabarin sa sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka faɗa bai faru ba a zamanin sahabbai ko zamanin Abubakar Umar Uthman Ali bai faru a zamanin su ba bal bai faru a zamanin Muawiya dan Abu Sufyan ba radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya faru shine lokacin shugabancin Al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan a lokacin ya faru ba lokacin sahabbai ba sannan kuma shugabannin su suka ga ayi su yi haka wasu daga cikin malamai sun nuna ba su yadda ba kamar Sa'id ibn Musayyib yana cikin wanda suka yi inkarin cewa bai halatta ba annabi ya hana to amma su abinda suke dubawa cewa tunda dai kabarin sa a cikin ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala an haiki to kawai za a dauka kamar ba a shigo da shi cikin masallacin ba yana nan a cikin ɗakin ta don haka basu dai ji fadar wasu malamai ba sai suka shigar da wannan kabari na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin fadadawar da suka yi wannan ta saba wa wasu damar su yi hujja da wannan kan cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kabarin sa yana cikin masallacin sa dan menene za ku hana gina masallaci akan makabarta ko ku hana binne mamaci a cikin cikin masallaci da akwai wadanda suke ta jayayya akan wannan kamar da muka yi bayani a wancan satin suna yin hujja da abinda ya faru na ashabul kahfi ko cewa ashabul kahfi gashi nan qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda mun yi bayani a wancan satin cewa wannan ba hujja bane wannan fi'lu ahli al-ghalaba ne wato aiki ne na waɗanda suka fi ƙarfi to kaga dan kawai an fi ƙarfin ka ba shi yake nuna abinda aka yi daidai bane shi ne dan an fi ƙarfin ka an yi abu sai ya zama hujja a musulunci fun ƙarfi ba hujja bane a musulunci Allah kuma bai sifanta su da ilimi ba bai ce malamai ba bai ce masu imani ba bai ce masu tsoron Allah ba sai ya ce qala allazina ghalabu ala amrihim to kaga wannan fi'lu ahli al-ghalaba ne fi'lu ahli al-qahri ne wanda Ibn Rajab yake cewa sautari kuma fi'lu ahli al-ghalaba bai fiye zama gaskiya ba ma'ana abinda suka yi sun yi shi ne saboda kawai sun fi ƙarfi ba yadda za a yi da su suka yi kayan su wannan ba zai zama hujja ba to mun yi bayanin wannan ba zai zama hujja ba a musulunci sannan idan ma da za mu sakarwa mai husuma mu sakar masa cewa abinda suka yi ai daidai suka yi to anan shari'ar da ake hikaito mana shari'ar waɗanda suka gabace mu ne ba shari'ar mu bace mu shari'ar mu ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a gina masallaci a makabarta ko abinda mutum a cikin masallaci Annabi ya faɗi wannan har ma da zai bar duniya da ƴan kwana biyar sai da yayi gargadi akan haka. Hadisai ne suna da yawa. akwai wasu a cikin sahihaini, akwai wasu a cikin sunan, akwai wasu a cikin al-masanid, suna nan malamai kuma sun san da su. To kaga ashe mu shari'ar mu ta zo ta shafe abinda waccan shari'ar aka yadda ai. Zuka mar ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam sun fada sun masa sujjada a lokacin da suka shiga Masar. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa qarru lahu sujjada. Haka Allah ya ce wa kharru lahu al-khurur sujudan, yana nufin kasa, ba wai kawai suka yi masa tawali'u ba kamar yadda suke so su yi tawilin haka, a suka fada suka yi masa sujjada. To amma a musulunci sai aka hana wannan, a musulunci sai aka hana wannan, la yabghi li ahadin an yasjuda li ahad, kamar yadda tabbata a cikin sahih Ibn Hibban da wasu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ce bai dace ba, bai kamata ba wani ya yi ma wani sujjada. Annabi ya hana a yi wa wani sujjada. To kaga ba za a yi hujja da waccan aiki na Annabi Yusuf alaihi salam ba, kuma a rika yi wa mutane sujjada. Kowa ya ji, in ya ji cewa ya isa, sai ya sa ƴaƴansa ko almajiransa kawai su rika yi masa sujjada. To wannan kaga ba za a kyale shi ba, dole za a yi tambihi a nuna wa mutane wannan a musulunci haramun ne, bai halatta a yi ma wani ba Allah ba. Ko da kuwa ya tabbata an yi ma wani, to waccan shari'a ce shar'u man qablana ne, shar'u man qablana kuma idan ya ci karo da shar'una, to shari'a mu ita ce a sama, kamar yadda Allah ya sifanta al-Qur'ani wa muhaiminan alayhi, wanda ya danne duka sauran littattafai. To shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta danne dukkan sauran sharu bayan saukar al-Qur'ani. To duk wani wata shari'a da ake amfani da ita a doron kasa shikenan ta rushe, ta zama ta expire, ba za ta sake amfani ba. To saboda haka ba za a yi hujja da abin da hikaya ce Allah yake bayarwa ba, bayan ga bayanai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo ƙwaro-ƙwaro ingantattu, wanda al'umma ta yi ijma'i akan ingancinsu, a bar su a koma ga shar'u bani Isra'il. Kaga wannan ba za ta yiwu ba. To mun yi bayanin wannan. To abin da ya shafi kuma kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ma wata hujja ce da wasu ke ƙoƙarin fakewa da ita, akan a ci gaba da gina masallatai a cikin makabarta, cewa ai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kabarinsa a cikin masallacinsa yake, wanda shi ma malamai sun yi bayani cewa na farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda shi a cikin masallacinsa ba, wannan kowa zai sallama wannan, sai dai kawai wanda yake da kiki to ba da zaka yi da shi. Amma in dai bai bayyana ne, ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a daki na Aisha, daki da Aisha ko ba a cikin masallaci bane, a nan aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya san kuma haka abin ya ci gaba da zama a zamanin sahabbinansa, a zamanin Abubakar da Umar da Uthman da Ali, ba a samu canji ba. To sai aka samu a wani lokaci a zamanin wani basaraki, an canza abu, saboda ana da wato karfin mulki a hannu, kamar yadda ashabul kahfi suka yi, kala lazina galabu ala amrihim, sai aka samu a nan ma an samu galabu ala amrihim, sun fi karfin malamai, sai suka shigar da ɗakin na Aisha a cikin masallacinsa. To kaga wani ya zo ya yi hujja da wannan, gaba ɗaya ya share abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayaninsa, ya share abinda sahabbai suka yi tafi a kansa, ya ɗauko aikin wani basaraken da ya nuna ƙarfi ya yi hujja da shi. Kaga anan akwai rigima ce kawai, tsabar daru ne, ba wai ƙoƙari ake a kawo hujja da za a gamsu ba. To sannan bayan shigo shi da shi din ba, za mu samu wato Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba shi kariya ta yadda ba za ka iya samu ko da ka fuskanci kabarin ba ma ka yi sallah, saboda irin yadda aka yi ginin wurin, to ba zai baka dama ma ka sa shi kamar a matsayin alkibla ba. To wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama, da kuma matsayi da yake da shi a gurin Allah. Sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tattakhizu qabri idan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatukum tablughuni, kada kuma yadda kabari na wato kamar idi, wato ku rika mayar da shi gurin taro a duk shekara ko duk wata, wasu za su yi tattaki dan su je makabarin, su je su ce bara mu je ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama da duk sanda wannan watan ya zagayo to za su yi wannan, ko ta sanda shekara ta zagayo za su yi wannan. Annabi ya ce kar ku yi haka, la tattakhizu qabri idan, ku mayar kamar idi. Idi shine abin da yake maimaituwa akai akai, duk lokacinsa in ya zo to ba zai kuskure shi ba, kamar yadda ka san idin karamar sallah ko idin da kike cewa idin babbar sallah idin Ramadan binnan ko kuma idin Al-Adha kaga wani abu ne da duk sanda yazo musulmi za su yi bana sun yi bara sun yi bana sun yi ba dima za su yi to wannan shine idi summi idan li muawadati lianahu yati wa ya'ud yati wa ya'ud zai zo in ya tafi zai saki dawowa to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada ku yi ta'amuli da kabari na kamar haka kamar yadda cewa duk wata daga duk inda kake ko a cikin Madina kake ko a wajen Madina ko a wajen kasar Saudiya kake kace duk wata ka daukar wa kanka alwashi saboda kana jin kai masoyi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka je ka kai masa ziyara ko da cikin Madina kake kamar da Imam Malik yace bai halatta ba ya karhata wannan yana nan a cikin littafin Ash-Shifa Ash-Shifa na Al-Qadhiya kace zaka je wadda ma kace zaka je wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi haka la tattakhizu qabri idan akwai wani wanda ya so tawilin hadisin kun san wato san zuciya ba abin da ba ya sawa sai la tattakhizu qabri idan ana annabi yana ziga musulmi ne su yi ta zuwa su yi ta zuwa akai akai ba kakkautawa saboda ka kuma da idi ai sai shekara ko wata a kawai ku ta zuwa ba kakkautawa to kaga ya manta da karshen hadisin zai rushe wannan tawilin to da karshen hadisin me yace wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni kaga wannan ya rushe tawilin sa to da tawilin sa yana cewa ku yi ta zuwa akai 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 to wanda zai ce ku yi ta zuwa akai akai sai kuma ya dawo ya ce ku yi salati duk inda kuke ma'ana ba sai kun zo duk inda kuke ku yi min salati salatin zai zo ya same ni kaga wannan karshen hadisin ya rushe tawilin shi yasa wato shi wanda yake mai marar gaskiya inda malamai suke cewa a cikin bayanin sa zaka kama shi wato duk abin da zai dauka a matsayin hujjar sa to in ka tsaya ka kalle shi ka ga hujja ne akan sa maimakon ya zama hujjar sa annabi yace la taj'alu qabri eidan ay tazhab taruhuna wa ta'uduna tazhabuna wa ta'uduna aw ta'tuna wa ta'uduna kuje ku komo kada ku rika yin wannan kai komo akan kabari na annabi yace fa sallu alayya haythu ma kuntum duk inda kuke ku tsaya nan inda duk kuke ku yi min salati ku tsaya a duk inda kuke ku yi min salati in kai salatin za a zo a kama shi kaga ya sauwake maka maimakon kai ta kai kawo abinda yace ka ayi sai yace ga abinda za ka yi a maimakon wannan ga yadda za ka yi kaga wani yazo yace a ku yi ta zuwa ba ka kautawa to me amfani kuma a ce ku tsaya inda kuke ku yi salati kaga karshen hadisin ya rushe tawilin sannan kalmar idi tana nuna har ila yau bayan tana nuna kai komo a guri haka nan tana nuna taro wato a mayar da wani gurin taro a kai duk shekara za a je a yi biki a gurin a yi taro annabi ya ce kada ku yi haka shine wasu malamai suka ce kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi a yi masa to kuma ba wanda ya sa a yi masa ba wanda ya sai a mayar da makabarin sa gurin da za a rika biki duk shekara a ce a ziyarci gurin a yi taro a je a ce a sha a yi rawa ma ba wanda ya isa da wannan al-Munawi a cikin littafin sa Faidul Qadir karkashin wannan hadisin yake cewa yu'khazu minhu an-najtima' al-ammati fi adrihati al-awliya'i aw fi ba'd adrihati al-awliya'i fi yawmin aw shahrin makhsusin min as-sanati ويقولون هذا يوم مولود الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون منهي عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطانه المناوي أشكين فتح القدير بأن يقام بيانانسا يكي تشيواتو لقوانا زامو فهين تشيوا أشي ينتارو da jahilai suke yi ko gama gari suke yi a makabartar kaburburan wasu waliyai a wata rana ko a wani wata na musamman a shekara su rika cewa wannan ranar haihuwar shehu wane ce وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ سُجِسِ شَا وَرُبَّمَا يَرْقُسُونَ كُمَا وَتَكِيلَ سِيْرَ يَنَيْهِ مَنْهِيٌ عَنْهُ شَرَعًا يَتْشِي شَرَعَ تَحَنَ وَنَّا وَعَلَى وَلِيِّ الشَّرِعِ يَتْشِي وَاجِبِينَ كَشُغَبَا وَنَّا كُلَادِ شَرَعَ يَجِبُنْتَ أَوْ يَنْسَهُ رَدْعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ يَصَاوَتَ الْمُسْلِمُ مَا سُيِنْهَا كَأَمُسُ صَاوَ أَحَنَاسُ وَإِنْكَارُهُ عَلَيْهِمْ أَيْمُسُ إِنْكَارِ وَإِبْطَالُهُ كُمَا أَحَنَاسُ شِي كَبَدَ وَنَّا أَبُو أَبَاتَ وَنَّا بِدَارِ وَكَاكَ وَنَّا magana ce da malamai suka dade da fadanta kuma a karkashin wannan hadisin idan har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi a karan kansa a martabarsa da mukamin sa da darajar da yake da ita ya hana ayi wannan a kabarin sa kaga kowa sai hakura tunda inda ana yi to nashi yafi cancanta ai to sai ce kada ayi anashi kaga kuma babu wanda za a ce to a zo ayi masa wannan domin me domin gujewa fadawa cikin shirka dobe aka saki linzamin wadanda ba masu ilimi ba suna irin wannan to wata rana za a zo a ga abin da ba a so kuma abin da yake faruwa kenan da aka saki linzamin aka kai wadannan tarurruka da bukukuwa sai ya zamana an shiga bauta ma wasu ba Allah ba wanda wannan shine kuma mafarin shirka ma a duniya sawa'un shi wanda ake wa haka shi ya koyar da haka ko ba shi ya koyar ba amma dai an samu kaucewa hanya annabi yace wa sallu alayya haythu ba kuntu fa inna salatakum tablughuni duk inda kuke koyi min salati duk inda kake in kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati to wannan salatin zai je wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah yana da wasu mala'iku masu kai kawo a duniya wanda suke isar min da salati duk sanda akai mu inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballiguna ilayya salatakum akwai mala'iku da suke kai kawo Allah ya baza su ko ina aikin da aka ba su kenan duk sanda wani yayi salati to su kuma za su isar wa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan salatin da akai mu wato wannan yana nuna ba wai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga can ne zai jiyo miryarka ba kada wani ya zai cewa ana nufin idan kai salati daga nan to Annabi sallallahu alaihi wasallam daga makwancin sa a Madina zai jiyo miryarka mala'ika ne zai isar masa da wannan salatin bayan Allah ya dawo masa da ruhin sa jikin sa sai kuma a gaya masa cewa to ga wani da wani da wani sun maka salati to wannan kuma shi yafi dacewa da saukin da musulunci yake da shi da rangwamen da yake da shi yau da a ce ba za ka samu wannan falala da tagomashi ba sai ka je inda yake sannan za ka samu to da an bar da yawa baya da shikenan waɗanda suke da hali suke da dama shikenan sun yi fincinkau kai da kake cike da san manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama kake mararin ka samu kusanci da shi ranar gobe kiyama kai baka samu wannan dama ba wani can wanda shi kuma watakila ma kudin da ya tara na haram shi ya samu wannan damar kai kuma an baka baya ga ka karika sunna ka kankame ta an yi bala'in ka ki saki wani can kuma gashi can saboda kawai shi yana da wani abu ya fi ka samun kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ta saba wa saukin da musulunci da yake da shi da adalcin da yake da shi saboda haka sai musulunci ya kawo wani abin da kowa da kowa in yana so zai yi tarayya sai ma aka hana shi wancan mai azarbabin da zai ce ai shi yana da kuɗi don haka ba abin da ya gagare shi wanda yana kwance a Jidda zai bugo waya ce yana da sha'awar fura daga Kano a dama masa fura a yi wa fura visa a sayi tikiti a hada da wani ya je kai ta saboda kawai ya isa buɗe baki zai yi da safe ya tashi ya bugu waya ya ce da fura zai yi amma furar Kano saboda ka an shirya fura a ranar an je an fito da visa a ranar an binciki jirgi a ranar an ɗora mutum kawai raka furar to yana irin wannan homa da wata dukiya da Allah ya bashi wanda watakila ma ba ta hanyar halali tara ta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk wannan ba sai kai haka ba a inda ka samu kanka sawa'un a cikin madina kake a wajen madina kake a cikin saudiya kake a cikin kasashen larabawa kake a afirka kake a najeriya kake a kano kake a katsina kake a enugu kake ko a nacha duk inda kake kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to a za a kai masa wannan salatin wane dan wane ya maka salati yanzu haka yazo a hadisi wane dan wane ya maka salati yanzu ko riwayar dailan da tazo da wannan lafazin fa inna fulan ibn fulan salla alayka hadhihi as-sa'a wane dan wane a yanzu din nan ya maka salati to kaga wannan sai ya daidaita dukkan wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake da kuma kowane irin hali yake ciki yana da halin samu ko baya da shi yana iya tashi ya je can ko baya da ba iya tashi wannan bai fi dacewa da adalci musulunci ba babu shakka ya fi dacewa da adalci da musulunci mallai ya ci gaba da cewa fana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala lijtima'i inda qabrihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a rika taro a makabarin sa wa amara bis salati alaihi fi jami'il mawadi yayi ubarni ya masa salati a ko ina mutun yake fa inna salata alaihi tasilu ilaihi min jami'il mawadi domin salatin da za a yi masa za ta je gare shi daga ko ina ne mallai ce wa hadhihi alahadith rawaha ahlu baitihi wadannan hadisai da wanda muka karanta yau da wadanda ma suka wuce a baya mallai ce ahlin baitin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito su wato ba hadisai bane da suka kebanta da sahabban da ba ahlul bait ba har ahlul bait din masu ruwaito su to dai da magana ne ga abinda bid'ar shi'a mai limamai 12 ce to kuna takamar ku masoya ahlul bait ne kuma kuna bin mazhabin su to su ma sun ruwaito wannan hadisan me yasa kuke saba musu kuna aikin bid'a me yasa kuke saba musu kuna shatawa kanku wani abu daban wanda ba shi su suka koyar ba suma sun ruwaito wannan hadisin kamar Ali ibn al-Husayn an abihi an jaddihi hadisin na farko hadisin la tattakhidhu qabri eidan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni wannan hadisin Ali ibn al-Husayn ya ruwaito shi an abihi an jaddihi yana cikin littafin al-qadi isma'il ibn ishaq ba malikin nan mai littafin fadl salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana ciki wa mithlu abdullah ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib kamar abdullah dan hasan dan ali dan abi talib shi ba ya ruwaito kwatan kwacin wannan fa kanu hum wa jiranuhum min ulama'i ahli al-madinati yanhauna 'an al-bida' allati 'inda qabrihi aw qabri ghayrihi sai zamana su wadannan ahlul baiti da sauran malamai makotan su malaman madina suna hada irin waɗannan bid'o'i da ake yi a gurin kabarin sa sallallahu alaihi wasallam aw qabr zairihi ko a kabarin wani sa imtisalan li amrihi domin aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa mutaba'atan li shari'atihi da kuma koyi da biyayya ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna bin mabda'i ibadati al-awthan al-uqufu ala qubur al-anbiya yana daga cikin mafarar bautar gumaka a tarihin dan adam san dan adam al'amarin sa akan tafarki yake madaidaici bayan Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam ya kuma bashi shiriya in ba ya tiyanna kun minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ba annabi Adam shiriya yadda zai rayu shi da ƴaƴansa to haka akai ta tafiya sai da aka kai wani lokaci da aka fara manta shiriyar da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Adam alaihi salam shi da ƴaƴansa sai zamana an fara tunanin a girmama wasu manya waɗanda aka san su da tsoron Allah da takawa da walittaka bayan sun bar duniya masoyansu suka ga ya kamata su ci gaba da bayyana abin da zai raya su zai ainihin kafa tarihin su kada a manta da su to shine aka fara yin wato butun-butumin su kowa sai ya yi butun-butumin wani salihi sai ya aje a gidansa wai kada a manta da shi kamar ka ƴaƴansa su taso su manta da shi kamar yadda a ce a yanzu mutane su rika hotunan wato malaman su manya suna liƙawa suna sawa a cikin sitirum ko a dakuna wai ƴaƴansu in sun zo su tashi su ga malaman malamansu to tun ana fahimtar cewa ai wannan ba shine ake bauta ba shi iyayen suke bauta ba har aka kai wani lokaci da jahilci yayi yawa yayi kanta ya lullube jama'a sai aka rika zaton cewa ai waɗannan su ake bauta shedan yazo ya ta jefa waɗannan jita-jita a kunnuwan jahilai cewa ai iyayen kuma waɗannan suke bauta shikenan sai aka ci gaba da bauta musu kaga ashe asali abinda ya haifar da bautar wani ba Allah ba abinda ya haifar da shirka asalin shirka shine wuce iyaka wajen girmama salihai shi ya jawo shirka a duniya ashe kaga idan ana so kada irin wannan ta ci gaba da faruwa to a toshe kofar don abinda aka san akwai wuce iyaka wajen girmama wani salihi to a dakatar da mutane ce a wannan bai halatta ba wannan bai dace ba saboda a baya ya zama matsala dan haka bai kamata kuma a ci gaba da yin sa ba wannan yana daga cikin mizar shari'ar musulunci shari'ar musulunci tana da abin da ake kira saddul zariya wato a kange hanya da za ta bille zuwa barna don ta hanya da idan aka bi ta za ta bille da mutun zuwa ga barna to a shari'a sai a yi mata sai aka tange ta sai a rufe ta ce to kada a bi wannan hanyar saboda inda za ta bille ba ya da kyau don haka a sake wa mutun hanyar da zai bi to shine nan malai yake cewa fa inna min mabda'i ibadatil awsan yana daga cikin mafarar bautar gumaka al-uqufu ala quburi al-anbiya wato dukufa da lazimtar kaburburan annabawa was-salihin da salihai wal-uqufu ala tamasilihim da dukufa da lazimtar batun butumansu wa in kanat waqa'at bighairi zalika duk da cewa shirka ta auku ko bautar wani Allah ya auku ta wata hanyar ba wannan ba amma wanda yana daga cikin hanyar da shirka ta fara aukuwa a doran kasa saboda al-aslu fi bani adam shine at-tauhid shine asali ba kamar yadda wasu suke kokarin su nuna cewa asalin dan adam wato shirka yake yi ba akwai masu wanda suka rubuce wanda suka aje al-Qur'ani gefe suka aje sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gefe guda suka ce za su yi bincike akan asalin dan adam asalin bil adama to sai aka nuna asalin bil adama din nan wato wani ne wanda bai ma san me yake yi ba bai da wayo bai da wayewa bai da hankali cikakke kamar dabba yake rayuwa har ma wasu kai suka kai ga cewa ma ai dabban ne ma biri ne ma daga baya yau da gobe ta sa jelarsa ta cire gashin jikinsa ya sai zai ya dawo mai fata ya iya magana ya miƙe bayan da adunkufe yake tafiya ya miƙe sak yana tafiya wanda wannan ya fi komai hauka da rashin hankali ya kamata a ce biran yanzu ma duk sun kai ga wannan amma sai ya zama da kuma biran yanzu sun daina koma mutum na da ne suka zama mutum da yanzu kuma sun ki zama mutum to duk wannan tunanin ne da aka bar wahayi wanda shine zai baka labarin ya dan adam yake kuma shi ya ba labarin halittar annabi adam da halittar hawwa matarsa da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya watsa ya fitar da mutane wa basa minhum rijalan katiran wa nisaa to akan doren tauhidi ya sauko su duniya saboda kaga ashe asalin kafuwar duniya ta kafu wato kafuwar duniya ta bil adama ta kafu da tauhidi tafiya ce ta yi tafiya aka manta tauhidi da aka manta tauhidin sai aka aiko manzo na farko shine annabi nuhu gabanin sa akwai annabawa amma ba manzanni ba annabi idris alaihi salam ya riga annabi nuhu amma shi annabi ne ba manzo ba saboda ana bisa kan shari'a illa iyaka azu a jaddada wasu abubuwa waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani to amma da aka samu dan adam ya karkace ya fara bauta ma wani ba Allah ba to sai aka buƙaci a aiko da annabi a aiko da manzo to shine sai ya zama annabi nuhu shine farkon wanda aka fara turowa doren ƙasa domin ya zo ya wa'azanci mutane su bar bautar wani ba Allah ba a waqad zakara Allah fi kitabi anil mushrikeena annahum qalu Allah ya bada labarin mushrikai mutanen annabi nuhu abinda suka ce la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا سكا تشي كدا كوكوسكورا واتو manya suna yi wa mabiya nasiha da jan kunni, la tazarunna, kakku kuskura ku bar ababen bautawar ku, wa la tazarunna waddan, kakku kuskura ku bar waddu, kakku kuskura ku bar suwa'u ko ya busu ko ya uku ko nasir. Waɗannan duk sunayen gumakan da suke bauta ne. Kakku kuskura ku bar waɗannan gumakan, kada ku kuskura dan kawai Annabi Nuhu alayhi salam yana gaya muku ku bauta ma wani ba, ku bauta Allah, ku daina bauta wani ba Allah ba. Kakku yadda. Wa qad adallu katiran, Allah ya ce alhalin sun batar da mutane da yawa. To shine malai yace wa qad rawa ta'ifatu min ulama'is salaf, jama'a daga magabata, malaman magabata sun ruwaito, anna ha'ula kanu qauman salihin, su waɗannan mutanen da Allah ya faɗa, waddu wa suwa'u da yahusu da yauku da nasr, ce mutane ne asali salihai. Falamma matu, yayin da suka bar duniya suka mutu, akafu ala quburihim, sai jama'ar su suka dukufa akan kaburburansu, thumma sawwaru tamasilahum, sannan suka ci gaba da sannan suka yi mutum-mutuminsu. Wannan yana cikin Bukhari kuma yana cikin tafsirin Tabari, Sirri Ibn Kathir da sauran littafan tafsiri karkashin wannan aya, duk sun kawo bayanin da magabatanmu na farko suka yi dangane da waɗannan ayoyi. وكذا قال ابن عباس في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هكذا عبد الله بن عباس وجم فسر فقر الله ديك يتشي وقبان الأبار اللات دا عزى دا مناة الثالثة دا مناة تأكو لين تأكو قبان الأبار نسو. ابن عباس يتشي تو لات إننكو اللات رجلا يلت السوي ونمتما كيركي هديك قواب غاري للحجاج غما حجته. Wato idan lokacin hajje mahajjata suka zo daga garuruwa, to shi aikin da ya sa kansa na taimakon addini shine ya rika samun gari yana jikawa yana rabawa alhazai, wato kamar yana raba abinci ga alhazai kyauta, saboda haka aka san shi da wannan aikin alheri. Sunan shi Allat, Allat kamar mai kwabawa, wanda kamar lakabi ne ake masa. Falamma matu, yayin da ya rasu, sai yake ga ai salihi ne bai kamata a bari a manta da shi ba, aka fu ala kabari, shi kina sai suka dukufa suna bautar sa kabarin sa, daga baya kuma sai aka yi mutum-mutumin sa ana bauta masa. Ashe kaga waɗanda Quraishawa suka bautawa da ma waɗanda mutanen Annabi Nuhu da su ne farkon mushrikan da Allah ya kowa annabi manzo, mutanen abinda suka bauta asali mutane ne salihai. Ashe kaga yana daga cikin abin da yake wajibi ga karantarwa ta sunna shine a fadakar dangane da al-ghulu fi salih, ba za a nuna wai kiyayya ce ta sakiya ka ba, kasan wasu abin da suke zato in an ce abu da kaza da ake yi a makabarta ake yi ma wani da wani da wani, aka faɗi wasu za a ce ai makiyansu ne, karshe a ce ma kai makiyin waliyi ne, kawai sai a manna maka cewa kai makiyin waliyai ne, tare da cewa waɗancan da aka bauta wa na farko waliyan ne, amma alkur'ani ya sauka da kushe wannan, annabawa suka zo don su hana mutane yin wannan, wanda bai zama kiyayya ga mai waliyi ba, a'a wali yana nan a waliyinsa tunda ba shi ya ce a bauta masa ba, yana nan a waliyinsa, yana nan da matsayinsa, amma kai da kake yin abin da Allah ya hana, to babu shakka abin wannan waliyi ba zai amfana da kai gurin Allah komai ba. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا, wannan shi da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji kakka mayar da kabari na tamkar gunki, yu'badu, da za a riga bauta masa, wato yayi wannan addu'a. Wana ha an yusalla inda qabri, ya hana ayi salla a kabarin sa. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرفوا مؤخرها وسنموه, shi yasa lokacin da musulmi suka gina ɗakin sa sai suka karkatar da katangar ƙarshen ɗakin, wato ta bangaren arewa, wasannamu suka yi masa doro, shi da abinda muka faɗa suka yi masa kamar gufa, la'alla yusalla ilayhi, don kada ayi salla zuwa ga wannan, fa innahu sallallahu alaihi wasallama, domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la tajlisu ala alquburi, kada ku zauna akan kaburbura, wala tusallu ilaiha, kada ku yi salla kuna fuskantar kaburbura. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duka waɗannan abubuwa guda biyu, ka a zauna kan kabari, kada a sashi kuma gaba ana sallah. Wannan duk haramun ne a musulunci. Hadisi ne wanda Muslim ya rawaito shi daga Abu Marsad Al-Ghanawi radiyallahu ta'ala anhu. Da wannan ne zamu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu dare da lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan yake cewa assalamu alaikum, mu ne muke bin sallar magruba a bayan liman. To a raka'a ta ƙarshe sai liman yayi alqunutu ba tare da yayi ruku'u ba kamar yadda muka saba, sai bayan ruku'u a sallar farilla da kuma kafin ruku'u a sallar nafila. To mallan sai muka yi sujada madadin ruku'u, sai muka ji liman ya dago daga ruku'u, mu kuma muna sujada domin ba mu ruku'u ba har aka sallame. To mallan abin yake muna neman mafita. A ka'idar sallah, duk sanda ka bar farilla ko rukuni, to wannan raka'ar gaba ɗaya ta tsaya. A ka'ida kamata ku tashi ku cika raka'a ɗaya, wanda duk bai samu ruku'u ba, bai yi ruku'u ba a wannan raka'a, to a ka'ida tashi zai cika raka'a ɗaya. In ya so in ya gama, akwai sujjada ba'adi ko babu sujjada ba'adi. To na akwai sabani, wasu suna ganin in kana tare da liman ya ɗauke maka, duk da cewa babu wani nassi karara da ya bayyana haka. Saboda haka za ka yi sujjada ba'adi. Za ka yi sujjada ba'adi bayan ka gama ka karo raka'a ɗaya, sai ka yi sujjada ba'adi. Wannan shi ne abin da ya kamata a yi. Ai lokacin da kai kuskure a sallah kuma aka sanar da kai, to shikenan wannan abin da ya kubuce maka shi za ka yi, ba wai sai ka sake sallah duka ba. Baka san hukuncin ba, sai daga baya ka sani, sai ka tashi ka kawo raka'ar ka yi abin nan. Daman da kamata bar tambayar sai daga ƙarshe. Na yi kuskure da na fara ansa da ita. Wanda yake cewa a cikin karatun Al-Qa'idatul Jalila darasi na 44 kan hadisin da yake cewa kadzabal munajjimuna wa in sadaku, ka ce ba hadisi bane. To ce yana son karin bayani dan ya ga ya shahara a bakunan mutane, domin idan zamu yi wasu nasiha mu zama muna da hujjar kare maganar. To da bai zaka dauke ta kai nasiha da ita, kadzabal munajjimuna wa in sadaku wani ba hadisi bane, magana ce kawai cewa masu ilimin wato duba na taurari, masu ɗan duba sun yi ƙarya ko da kuwa gaskiya suka faɗa, wannan ba hadisi ba ne. Magana ce dai da take yawo a kan bakunan mutane, kuma daga ƙarshe har aka mayar da ita hadisi. Idan ka duba littafin Al-Maqasidul Hasana na Sakhawi na Sawa Tiki, za ka same shi a ciki Al-Maqasidul Hasana fi mashtahara ala al-alsina, wanda baya abubuwan da ba sa cikin wato abubuwan da suka shahara akan harshen mutane. Zai iya zama hadisi sahihi, zai iya zama da'ifi, zai iya zama ba hadisi ba. Wanda kuma ya kawo shi a matsayin hadisi, kaga shi za a tsaye a ce a ina ya gani shi a matsayin hadisi, kuma in ya gani shi an ce hadisi ne, ina ingancin sa. Wanda yace dan Allah a yi min karin haske dangane da al-qunutu a sallah, shin kowace addu'a a iya yi, kuma yaya amsa addu'a zai zamo tsakanin liman da mamu? Al-qunutu, akwai al-qunutu ta sallar witri, akwai al-qunutu da a wasu mazhabobin ake yi bayan sallar asubahi, akwai kuma qunutun nawazil. Waɗannan su ne qunutu guda uku da aka sani ana magana su a cikin littattafai. Qunutu ta witri, sallar witri, wannan an san da ita, sanda mutum yayi sallar witri, wato yayi sallar qiyamul layli a raka'ar ƙarshe, wace ita ce marar ƙarshe, to zai addu'a. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Al-Hasan na Ali, Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita, zuwa ƙarshe. akwai al-qunut ta sallar asuba wanda a mazhabar malikiya da shafi'iyya duk suna wannan wannan akwai jayayya mai karfi tsakanin malamai abinda ya fi tabbata da dalilai shine wannan baya daga cikin sunnoni baya daga cikin sunnonin sallah akwai hadisan da aka yi musu fahimta ba yadda suke ba kuma wasu ba su inganta ba wanda dai wannan malamai da suke karantarwa sun zo kan wannan gabar suna yin bayani dogo akwai al-qunutun nawazil shi kuma yayin da wata nazila wato wata musiba ta aukawa daukakin al'umma to akan yi al-qunutu a salloli biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-qunutu a salloli biyar tsawon shekara a tsawon wata daya kana ta shaharan yana addu'a akan wasu kabilu waɗanda suka takura musulunci da kuma waɗanda suka kashe waɗannan makiyaya annabi yayi al-qunutu abin nan to wannan qunutun nawazil shi ma akwai magana ta malamai shin kowa da kowa ne yake yi ko sai imam wato shugaba sultanul muslimi shike umarni ayi akwai riwaya a cikin mazhabar imam ahmad cike cewa sai shugaba da izinin sa ina jin wannan shine ma mazhab a gurin su sai da izinin imam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yayi amma ba a ji cewa ya umarci wasu da suke jagoranta sallah su yi ba dan haka wannan yasa wani kauli na imam ahmad yake cewa sai da izinin imam wato shugaba to amma abin da aka sani shine mutum na iya yi koda shi kadai ne ba sharadi bane sai imam sai a bayan liman ko shi kadai ne yana iya yi anan akwai tambihi da ya kamata mu yi wasu daga cikin masu yin kunutun nawazil in suka tashi sai su karanta kuma kunutul witr sai kaga liman ya ce Allahumma hadini fi man hadaita wannan kunutul witr ake yi ma wannan addu'a ba kunutun nawazil ba kunutun nawazil shi bala'in da ake ciki shi ya kamata ka roki Allah ya dauki ba ka ce Allahumma hadini wannan bai tabbata ba ya kamata a fahimci wannan sannan idan za a ce a bar mutane su yi addu'o'i to wannan shi yafi mutane su yi addu'o'i a karan kansu ko a cikin sallolin su musamman ma a cikin sujjada dan shine aqrab ma yakunu al-abdu ila rabbi wa huwa sajid sannan tambihi na biyu a sallar juma'a abinda ya tabbata kunutun nawazil shine fi salawat al-khams bai zo a sallar juma'a ba bai zo a cikin sallar juma'a ba saboda haka ita sallar juma'a akwai addu'a da liman yake akan minbari wanda ita watakila ita ce za ta zama madadin al-qunut amma bai tabbata ba cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qunut a cikin sallar juma'a abinda ma aka sani yayi lokacin da aka zo aka ga masa bala'in da yake a jama'a al'umma take ciki na fari da waye akan minbari yayi addu'a ba qunut yayi ba akan minbari yayi addu'a kuma Allah ya karba addu'ar sa aka samu ruwa saboda haka wannan yana daga cikin tambihin da ya kamata a lura da su wannan yana cewa yake cewa game da darasin da aka yi na baya wurin maganar zana abu mai rai cewa ba shi da kyau to shi ya ce shi yana koyar da ilimin kimiyya kuma sukan zana wasu kwari don karantarwa to ko me abin koya abin yake abin da malami suke cewa ga mai karantarwa ya zana amma ya fito wato ba sharadi bane sai ya zana abinda zai zama kwaran cikakke wato in ya zana abun ba kai kaga ba zai rayu ba haka ba kai ba to kai zai iya zana shi ba kai in har akwai abinda yake so ya nuna wanda bai shafi kan ba in kuma akan ne abin yake to sai zana kan kawai ba gangan jikin wato yayi yadda abu a haka baya rayuwa to sun ce mutum na iya yin wannan sannan yace salatin da naji wasu suna yi Allahumma salli wa sallim ko ya inganta wannan salati ne duk da ba shine salatul ibrahimiya ba amma dai ka kawo lafuzzan da aka ce ka fada sallu alaihi wa sallim kai salati kai taslimi Allahumma salli alaihi wa sallim ko haka ka fada kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk da cewa in kana da dama ka karanto salatul ibrahimiya lokacin da kake cikin addu'a ne misali ko a cikin sallah wannan shi yafi sai wannan da yake cewa Bukhari ya ruwaito a cikin littafin sahihin sa da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Muwatta Imam Malik da Musnad da Imam Ahmad cewa Abu Hurairah ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan kare ya saka baki a cikin kwano to sai a wanke kwanon sau bakwai sannan a zubar a kasa sannan a zuba kasa a cikin sa to amma abin mamaki sai ga riwayoyi ingantattu a cikin littafin Sharh Ma'al al-Asar mujalladi na 1 shafi na 23 cewa Abu Hurairah da kansa ya saba wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maimakon ya wanke sau bakwai shi sau uku yake wankewa kuma aka ci gaba da yada wannan sunna ta ta har zuwa wannan zamanin da muke ciki to abu na farko ruwayar da ya fada ruwayar Abu Hurairah cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an a wata ruwaya ulahunna bit-turab a wata ruwaya ukhrahunna bit-turab a wata ruwaya kamar ruwayar Tirmidhi ulahunna wa ukhrahunna dai sauran lafuzza ne suka zo wajen batun tatribi amma dai maganar a wanke sau bakwai wannan tana cikin sahihaini kuma an ruwaito shi daga Abu Hurairah ta hanyoyi daban-daban tabi'at da suka ruwaito hadisin at-tatrib daga Abu Hurairah sun fi mutum goma kuma ba Abu Hurairah bane kawai ya ruwaito wannan hadisin hadisin at-tatrib banda shi Abdullah ibn Umar ya ruwaito shi Abdullah ibn Mughaffal ya ruwaito shi duk da yace as-saminatu bit-turab wa afiruhu as-saminatu bit-turab akwai shi a cikin sahih Muslim saboda Abu Hurairah ba shi kadai ya ruwaito hadisin at-tatrib ba abinda nake iya tuna ma akwai ruwayar sayyidina akwai ruwayar Ali hadisin at-tatrib wannan ya inganta daga Abu Hurairah ya inganta daga wasu sahabbai ba banda Abu Hurairah cewa idan kare yayi lallage a abin shan ɗayan ku to ya wanke shi sau bakwai ta ƙarshen ya sanya mata ya sanya kasa ta farkon ya sai ulahunna bit-turab ta farkon ya sanya kasa wanda wannan shine lafazin da yafi inganci ta farkon ya sa kasa wannan shi yafi inganci cikin ruwayoyin duka wanda ya tabbata ba ja a kansa maganar cewa Abu Hurairah ya saba ma wannan saboda an samu ingantaccen ruwaya a cikin Sharh Ma'al al-Asar ruwayoyi haka takaddar ta ce mu ruwayoyi ingantattu to a Sharh Ma'al al-Asar na Tahawi ba Hanafi ne asali da farko ba Shafi'i ne ya rikide kuma da kuma ba Hanafi Hanafiya su a gun su babu bambanci tsakanin kwanan da kare yayi lallage da wanda bai yi ba duk wani abu mai najasa kawai ruwa zai kawar da shi babu bukatar sai an sa sai an yi wanki sau bakwai sannan kuma babu bukatar sai an sa kasa wannan shine ra'ayin a Hanafiya wajen su ture ruwayar Abu Hurairah kamar shi da Hawi sai ya kawo wata ruwaya guda daya daga Abu Hurairah wacce ya kawo ta da isnadin sa isnadin Abdulmalik ibn Abi Sulaiman daga Afa daga Abi Hurairah wannan shine isnadin da ya kawo Abdulmalik ibn Abi Sulaiman an Afa an Abi Hurairah Abdulmalik ibn Abi Sulaiman shi ya kawo ruwayar cewa Abu Hurairah an tambaye shi ya ce a wanke sau bakwai to wannan ruwayar akwai magana mai yawa akan ta na farko shi Afa Abdulmalik ibn Abi Sulaiman ya saba wa duk almajiran Afa da suka ruwaito hadisin daga Afa daga Abi Hurairah sau bakwai aka ce shi ya kawo sau uku kaga ba za a saki maganarsa ba a bar sauran amintattun almajiran Afa kaga tun anan ruwayarsa ta sha kasa abu na biyu Atha ibn Abi Rabah ko da ya tabbata ya ruwaito haka to an samu ruwayar wajen sama da mutum goma daga Abu Hurairah wanda ta saba ma wannan kaga ba za a bar ruwayar mutum goma a ɗaura ruwayar Atha shi kadai sannan shi ruwayar shi Abdulmalik ibn Abi Sulaiman an yi sabani a kansa wasu sun ruwaito daga wajensa ya ce Abu Hurairah ne ya faɗa wasu ruwaito ya ce Abu Hurairah ya ce Annabi ne ya faɗa kaga akwai ittiraf abinda malamai suke cewa ittiraf wanda yake nuna maka bai kiyaye ruwayar ba bayan wannan Abu Hurairah akwai ruwaya sahihiya wanda shi Sahawi ya kawo ta shi ma akwai ta a cikin As-Sunan al-Kubra na Baihaqi a Sunan al-Dara Qutni ruwayar Hammad ibn Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Huraira, wanda shi kuma yake cewa Abu Huraira ya ce a wanke sau bakwai, wanda Hammad ibn Zaid ko kusa ba za a kwatanta shi ba da Abdul Malik ibn Abi Sulaiman wajen nauyi a ilimi, ko kusa ba za a kwatanta shi ba. Saboda shi ya rawaito cewa Abu Huraira ga abin da ya fatawa da shi, shi ko wancan da bai kai shi a karatu ba ya saba masa, sannan bayan ya saba masa shi ma almajiran afa da yawa sun saba masa. Kaga hanyoyin da za a zubar da waccan ruwayar da yace ingantattu, ya kira su ruwayoyi, ruwaya da yace ingantattu suna da yawa. Sannan shi mai tsahawiya, idan shi wanda zai faɗi wannan magana ya faɗa ne don ya soki Abu Huraira, to shi mai sharhu ma'ani al-athar da ya kawo ruwayar Abu Huraira, abinda ya ce wannan yana nuna ruwayar bakwai mansukhiya ce, saboda Abu Huraira adali ne. Idan ba mu ce mansukhiya ba ce, kenan za mu zai shafi adalcinsa. Abu Huraira adali ne, don haka ya ji wani abin da ya shafe waccan ruwaya, shi ya sa ya wannan fatawa. Kaga shi ya kyauta musu. To amma sai aka bar wannan, sai aka ɗau kawai gundarin ruwayar, sai aka ce ai tahawi ya kawo, sai aka magana tahawi ta ƙarshe, wanda wani daga cikin illar wato ƴan bid'a wajen naƙali. Za su naƙalto abinda suke so ya zama musu hujja, amma abinda zai zama hujja a kansu sai su koyi. Saboda haka wannan ruwaya ta Abu Huraira, ruwayar ta da ta dace, kamar yadda wasu malamai suke faɗa, kamar Baihaqi, ruwayar ta da ta dace, ra'ayinsa da fatawarsa da ta dace da ruwayarsa, ita ya kamata a ɗauka a jingina mata, ba fatawar da ta saba wa ruwayarsa ba. Sai wannan da yake tambaya akan hadisin zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawmal qiyama. Wannan hadisin ba zan iya tuno ingancinsa ba gaskiya, duk da yana daga cikin abinda aka wasu hadisi suka tabbatar cewa idan an zauna majalisi, to kai zama majalisin nan an yi an gama, ba a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba, ba a ambaci Allah ba. Wannan ya tabbata a ruwayoyi da dama, amma wannan ita ruwayar ita karan kanta shine ba zan iya tantance maka ingancinta ba. Sai ya kara da cewa kowa ya halatta a haɗu don yin salati Annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi na ilimi, ko wannan ko waninsa da murya ɗaya, ba ce a zauna a yi ta salati da murya ɗaya ba. Wani labarin wasu na aishi, wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A nan muna ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sanda muka ambace shi za mu yi masa salati, masu sauraro za su yi masa salati, shine abin da ake nufi. Cikin zaman ku ka ku tashi ba ku kira wani abu da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kun yi masa salati ba, ba ku ambaci Allah ba. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk majalisin da aka watse ba ambaci Allah a cikinsa ba, to za a tashi kamar an gama cin mushen jaki ne, kamar an gama cin mushi an tashi. Kuma wannan majalisin zai zama musu nadama ranar gobe kiyama, Allah ya kiyashe mu. A wace aka yi sai an yi da murya ɗaya ba, ko wani yana tarar lumfashin ƴan uwansa yana yi suna anshi, wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da wannan ne muka ya tabbata a cikin qunut na wutur cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a suna amin. Inda aka yi addu'a Allah ka yi mana kaza, Allah ka raba mu da kaza, su ce amin. Inda aka yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi yabo da kiyari ga Allah su yi shiru, dan mu saboda ba a jin larabcin. To duk inda aka yi wa Allah kirari sai ka ji mutum ya ce amin amin amin, to ba da zaka yi wannan, tunda shi wanda yake bayan ka bai san kirari ba kake wa Allah, shi dai kawai ka yi larabci, to addu'a kai. Akwai daga hannu amma ba shafawa. Wannan shine abin da za a yi, da fatan Allah ya sa mu dace. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.